Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu ta gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, FM Noma, Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan ta sa hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci. Yau Talata, 30 ga watan Oktoba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan lokaci. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, muna ɗauke da rahoto dangane da ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumomin ƙasar Ghana don nemo hanyoyi da za a inganta tattalin arzikin ƙasar. Duk a cikin hanyoyin inganta tattalin arzikin ƙasa, a Najeriya kuma an ƙaddamar da mota 'yar ƙasa ta farko ta shekarar 2018. Muna ɗauke da labarin wasanni a taƙaice da ma sauran rahotanni. Daga bisani kuma za mu buɗe layin wayanmu don ku kira, ku bayyana mana ra'ayinku dangane da yawaitar tashe-tashen hankula da ke da nasaba da addini ko ƙabilanci a Najeriya, da kuma hanyoyi da kuke ganin suka kamata a bi don a magance su. Lambar dai kamar kullun ita ce 1-202-205-2655. Kada kuma amanta sai a sa alamar tarawa a gaba, amma duk kamun nan sai a gyara zama don a ji halin da duniyar ta wuni. Mahmud Lalo, bismillah.
Jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania na shirin kai ziyarar jaje ga iyalan Yahudawa 11 da aka kashe a makon da ya gabata a wani wurin ibadarsu a birnin Pittsburgh da ke jihar Pennsylvania. A jiya Litinin, fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar da ziyarar, inda ta bayyana cewa shugaba Trump da mai ɗakinsa za su je birnin na Pittsburgh domin nuna goyon baya ga Amurkawa tare da jajintawa al'ummar yankin da abin ya shafa. Wannan ziyara ta Trump na zuwa ne a daidai lokacin da mambobin wurin ibadar da aka kai harin, wanda ake kira Tree of Life Synagogue, suka gudanar da jana'izar farko ga mutanen da aka kashe a harin na ranar Asabar. A wata hira da ya yi da gidan talabijin na CNN, magajin garin birnin na Pittsburgh Bill Peduto ya baiwa shugaba Trump shawara da ya ɗage ziyarar tasa, domin a cewar shi ziyarar za ta ƙara ɗora nauyi a kan 'yan sanda da sauran jami'an tsaro, waɗanda yanzu hankulansu suka karkata wajen samar da tsaro a wurin taron jana'izar da ake yi. Amma limamin wurin ibadar na Tree of Life, Jeffrey Myers, ya ce suna lalemar habin da zuwan shugaban. Har ila yau, shugaban Amurka Donald Trump ya kunna wata wutar muhawara a fagen siyasar ƙasar da kalaman da ya yi na cewa zai saka hannu a wani umarni na gashin kansa da baya buƙatar izinin Majalisar Dokoki kan wani shiri da zai soke tsarin baiwa 'ya'yan da aka haifa a nan waɗanda ba na Amurka ba damar zama 'yan ƙasa.
But now they're saying I can do it just with an executive order. Now, how ridiculous. We're the only country in the world where a person comes in, has a baby, and the baby is
essentially a citizen. Magana yayin wata hira da kafar yaɗa labarai ta Axios, inda ya ce, an faɗa min cewa zan iya amfani da umarni na gashin kaina, wannan ai abin dariya ne. Mu ne kaɗai ƙasa a duniya da za a zo a haifi yaro sai yaron ya zama ɗan ƙasa. Ka duba irin wannan garabasa. Wannan ai abin dariya ne. Dole mu kawo ƙarshen wannan tsari. Shugaba Trump ya ƙara da cewa lauyansa ya faɗa mai cewa soke tsarin baya buƙatar sauya kundin tsarin Amurka, wato kundin tsarin mulkin Amurka. Sai dai kakakin majalisar wakilai Paul Ryan ya ce shugaba Trump ba zai iya soke wannan doka ba ta hanyar amfani da umarni na gashin kansa ko kuma executive order a turance. Duk da cewa Trump ya yi ikirarin Amurka ce kaɗai ke amfani da wannan tsari, akwai ƙasashe 30 da ake amfani da shi, ciki har da makwabtan Amurka da suka haɗa da Canada da Mexico. A yau Talata, ma'aikatan ceto a Indonesia sun ci gaba da ayyukan gano garokin fasinjoji da ma'aikatan jirgin Lion Air da ake tsammanin sun mutu bayan da jirgin ya afka cikin teku mintuna kaɗan da tashinsa daga filin jirage na Jakarta da safiyar jiya Litinin. A daren jiya, jami'ai sun ce an kai sassan jikin mutane asibiti cikin wasu jakunkunan gawa 24 domin a tantance su. Sannan an gano ɗaruruwan kayayyaki mallakar fasinjojin a sashen da jirgin ya faɗi, waɗanda suka haɗa da littattafai da ƙaramar jaka da kuma jakunkunan wayoyin salula da sauransu. Daga cikin fasinjojin da suka mutu har da yaro ƙarami da kuma wasu jarirai biyu. Akalla gunayen ninkaya 40 aka tura ƙarƙashin ruwa domin neman ragowar jirgin na Lion Air wanda ya ɓace daga na'urar da ke bibiyar jirage mintuna 13 da tashin shi. Ƙasar Myanmar da Bangladesh sun amince su fara wani shirin maido da 'yan gudun hijira musulmi 'yan ƙabilar Rohingya zuwa ƙasarsu da suka tserewa. A daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke gargaɗin lallai fa har yanzu ana aikata ayyukan kisan ƙare dangi akan 'yan ƙabilar ta Rohingya. Ministan tabbatar da walwala al'umma da samar da kayayyakin tallafi Wayne Myatt Aye ya faɗa wa muryar Amurka cewa an saka 15 ga watan Nuwamba a matsayin ranar da za a fara jigilar 'yan gudun hijirar. Yana mai cewa tuni an tantance mutum 5,000 da za a mai da su. Akalla musulmi 'yan ƙabilar Rohingya sama da 720 ne suka fice daga jihar Rakhine a watan Agustan bara, bayan da wani hari akan jami'an tsaro da mayakan sa kai na ƙabilar ta Rohingya suka kai ya tunzura dakarun ƙasar suka farma 'yan Rohingyan. Lamarin da yasa aka samu rahotannin da suka ce an kashe su tare da yi musu fyaɗe da ƙona ƙauyukansu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya yi kira ga Saudiya da ta bayyana sunan wanda ya ba da umarnin kashe ɗan jaridar ƙasarta, wato Jamal Khashoggi, a ofishin jakadancin Saudiyya da ke Istanbul. Yayin da ke ganawa da manema labarai a majalisar dokokin ƙasar, Erdogan ya nuna cewa kamata ya yi a gaggauta bincike kan batun kisan Khashoggi. Yana mai cewa babu hurumin yin tafiyar hawainiya a wannan lamari. Yanzu haka ƙasar ta Turkiyya na neman a miƙa mata wasu mutane 18 'yan ƙasar ta Saudiyya da ake zargi da hannu a kisan, waɗanda yanzu haka suke tsare. Turkiyya har ila yau na neman taimakon Saudiyyan wajen gano gawar ɗan jaridar, wacce har yanzu ba san inda take ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Gaida Mahmud Lalo da labaran duniya. Yanzu kuma sai babin rahotanninmu daga wakilanmu daga sassa daban-daban. A ƙasar Ghana, an ƙaddamar da wani shiri tsakanin gwamnatin ƙasar da Majalisar Ɗinkin Duniya wanda za a zakulo hanyoyi don inganta rayuwar 'yan ƙasa. Ridwan Abbas ya haɗa mana wannan rahoton.
Ƙaddamarwar ta danganci bikin tuntuni da ranar Majalisar Ɗinkin Duniya ta shekara ta 2018 wacce ta faɗa ranar 24 ga watan Oktoba tare da bikin ɗaga tutar da ma'aikatar ministan harkokin ƙasashen ƙetare da haɗin kan nahiyar ta shirya a bisa la'akari da sakamakon binciken ƙasar da aka yi da ya dogara akan tuntuɓa mai zurfi tare da tantance matsayin kare haƙƙin mutane. Babban daraktan ma'aikatar ta ministan da ke kula da harkokin ƙasashen ƙetare Albert Yankee ya ce ko da yake ƙudurorin ɗorewar cigaba ta miƙa wa duniya ƙudurori 17 da manufofi 169 ne, lallai kam za a iya cin musu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar da ƙudurori mafi kyau wa duk ƙasashe yadda za su magance musu burukansu da ƙalubalensu. Samun shugaban ƙasa a matsayin ɗayan magakujeran ƙungiyar mashakurar mutane wa ƙudurorin ɗorewar cigaban ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya suna buƙatar faɗaɗa waye wa mutane kai, sa'annan kuma amince da ƙawance tsakanin gwamnatin Ghana da Majalisar Ɗinkin Duniya wurin zartar da ƙudurorin na ɗorewar cigaba bisa turba mai ƙarfi da jurewa domin haɗewa da ƙarfafa dagewar buruce-buruce duk ɗiyar Ghana. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a nan Ghana, Christian Evans Crabb, ya ce suna aiki a kan samar da bayanai a harsunan cikin gida yadda mazauna yankunan karkara za su fahimci ƙudurorin na ɗorewar cigaba. Ƙasar Ghana ta fitar da rahotanninta a kan fagage inda Ghana ke cimma buri da kuma inda ake nufatan harkoki da za su cimma ƙudurorin ɗorewar cigaban. Ministan shirye-shirye Professor Georgian Bafu ya nuna cewar gwamnati na da hakkin cimma kudurorinta na ci gaban dabaru da aka zayyana don tallafawa al'umma bagin kamfanoni masu zaman kansu da kuma kawayen ci gaba. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Manufar mu anan da mutan Ghana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana.
A gaida Ridwan Abbas, duk a cikin hanyoyin samar da ingantaccen rayuwa ga 'yan ƙasa a Najeriya, wani kamfanin ƙasar ya kera mota don ci gaban ƙasar. Alphonsus Okoro Igwe ya aiko mu da wannan rahoton.
Kamfanin kera motoci na Innocent da ke Innewi a jihar Anambra ya kaddamar da mota kirar IBM Granite 2019 kamar yadda kakakin kamfanin Mr. Cornel Osigo ya shedawa muryar Amurka.
The IBM Granite 2019 edition is one of the latest vehicles to be produced.
Yace IBM Granite 2019 na daya daga cikin motocin da kamfanin kera motoci na Innocent ya kera a kwana-kwanan nan. An yi wannan motar ne da tsarin motocin daukan kaya na zamani, kuma ana iya gwada ta da irin waɗannan motocin da ke wanzuwa a yau. Mr. Osigwe ya ƙara da cewa,
and the most interesting thing is that it comes with the Innocent IBM engine. The engine is specifically designed for Africa.
Wato abu mafi ban sha'awa shine motar ta zo ne da ainihin IBM engine na kamfanin Innocent, wanda aka kirkiro musamman don hanyoyin Africa. Motar ta kaseta ce, kuma ana iya dakon kaya da ita dangane da mai amfani da ita. Ya kuma ƙara da cewa ƙirar IBM Granite 2019 guda 100 ne kamfanin Innocent ya ware domin sayarwa a mataki na farko. Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya.
To a gaida Alphonsus Okoro. Daga fannin ci gaban ƙasa kuwa, sai mu duba barazanar yajin aiki da ƙungiyar kwadugan Najeriya ke shirin yi a mako mai zuwa. Madina Dauda ta haɗa muna rahoto dangane da hakan.
Solidarity forever for the union makes us strong victory.
Ƙungiyar kwadugan Najeriya a ƙarƙashin Comrade Ayuba Wabba ta ce ta shirya tsaf na fara yajin aikin sai babu ta gani daga ranar Litinin 5 ga watan Nuwamba da zamu shiga. Comrade Shanabu Abubakar jami'i ne a ƙungiyar kwadugo ta ƙasa mai kula da bangaren ma'aikatan kiwon lafiya na babban birnin tarayya Abuja.
Mu ma'aikatan gwamnati muna bukatan kara albashi, amma gwamnati ba su so kara muna abin da ya kamata a bamu. Shin ya sa muna wannan zanga-zanga, amma sai mako mai zuwa in Allah ya yarda zai mu yaji aiki din gaba daya. Saboda haka muna nuna bakin ciki, abin da aka yarda ya kamata a ci an yarda. Wannan shugaban kasa na alheri, na aminci, na adalci, wanda shi yana son adalci yanda ya kamata, ya bada bail out gwamnati sun cinye, basu biya bukata yanda ya kamata ba. Sun zo suna ba yan uwansu, suna te, suna kungila, ma'aikata kuma suna jin yunwa. Ya za sake bada Paris crop, kuma har yanzu basu biya ba. To ai ba karmin kuɗi shugaban kasa ya bada shi ba. In ni ne shugaban kasa na bada kuɗi haka har so biyu, mutane basu biya, ba zan sake bada wani kuɗi ba. Ai bakin ciki ne.
To sai dai wasu 'yan ƙasa sun tofa albarkacin bakin su. Da farko ga ra'ayin Alhaji Uba Pancin.
Ni a gaskiya ban goyi baya ai yajin aiki ba a matsayina na tsohon ma'aikaci. Kuma ma'aikatan da suke aiki su ma a gaskiya bai kamata su goyi bayan wannan don masifa za a kara wa ƙasa. In an biya ka 30,000 to ta kai matsayin 60,000 don komai za a kara masa kuɗi.
Shi kuwa Chidoman Bakan Daura ya ce shawara ce yake da ita ga shugaba Muhammadu Buhari.
To ina so in ba shugaban kasa shawara shine yanzu wannan ne mu da suke so su yajin aiki babu lokacin janye shi. Wannan mu na kasa ne da mu kuma ta da hankali ne da mu ga zabuka da suke zawa. Lalle ne wannan ministocin nan washi yesu Allah yasu. Saboda haka ta ya kamata ya bi su daidai ya masa garan bawul. Domin mu zauna lafiya a jama'ar kasa da zauna lafiya. Yanzu mutane suna ta kuka da tsaba da maganar rayuwa.
Ya zuwa lokacin daukan wannan rahoto, ministan ma'aikatar kwadago Dr. Chris Ngige bai ba da wata sanarwar karawa ma'aikata kuɗi ba. Madina Dauda, muryar Amurka, daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda. Daga batun kuma na yajin aikin ma'aikata a ƙasar Najeriya, sai kuma batun tsaro, inda a satin da ya gabata akai wata arangama tsakanin mabiya mazhabar Shi'a da rundunar sojojin Najeriya. Hakan ya sa wakilinmu ya hada mana rahoto dangane da wannan mataki da aka samu. Hassan Maina kaina gare ka.
Malamin mu da suke tsare da shi saboda shekara biyu ba tare da ya aikata laifin komai ba, kuma kotu ta ba da umarnin a saki bawa Allah na hayyau kuce ba. Zaka muna malamin mu, zaka muna malamin mu gobe za ta ga mu a garin Abuja bai.
Abdullahi Usman, mataimakin kakakin ƴan Shi'a a Najeriya kenan, ke mana ƙarin haske kan rikicin da ya barke tsakanin su da sojoji a nan Abuja. To amma cikin sanarwar da ta fitar, rundunar sojan Najeriya tace jami'anta na aikin sentry kamar yadda aka saba irin yau da kullum a kan gadar Kubo dake yankin Karu a nan babban birnin tarayya, sai su ƴan Shi'ar suka takale su yayin da suke wani tattaki bayan sun fi ƙarfin ƴan sanda. Rundunar sojan Najeriya ta ce ƴan Shi'ar sun tunkari jami'anta, inda suka kai musu hari ta hanyar jefa musu kwalabe dauke da fetur a ciki, suka kuma yi ta jifan su da duwatsu tare da harbin su da danko. Al'amarin kenan da yasa sojoji da ƴan sanda suka yi yunkurin jawo ƴan Shi'ar birki. Yayin wannan rikici dai, dakarun Najeriya sun ce ƴan Shi'a uku sun mutu, yayin da sojoji hudu kuma suka samu raunuka. Abdullahi Usman, da ke zama mataimakin kakakin kungiyar ƴan Shi'ar a Najeriya, na daga cikin waɗanda suka yi wannan tattaki.
Dama jami'an tsaron Najeriya sun yi kaurin suna irin wajen irin waɗannan sharata-sharata. Babu dalilin da za mu tutu da wasu, amma wannan abin da ya fi wannan azariya. Amma in mu taɓa soja ba, mu taɓa ɗan sanda ba, ba abin da muka yi mu wani.
Kun fito daga ina ne za ku je, ku ina ne suka afka muku, kuma me suka afka muku misali?
Bisa al'ada mun raba abubuwan biyu ne, wasu sun taso daga Zuba, wasu sun taso daga can wata unguwa da ake ce ma Masaka. Da niyyar za mu haɗu a cikin garin Abuja yau kenan rana ta uku, domin mu yi addu'a mu watsi. Suka dan ba mu tarnaki, suka sa ta hanyar Zuban ma muka dakatar da ita a jiya din don gudun faruwar irin wannan abu.
Idan muka duba tarihin waɗannan abubuwan, kullum lokaci in kun fito sai an dan samu hakan nan tsakaninku da sojoji. Ni sa ba za ku haƙura ba saboda maslahan lafiyar mutanen ku.
To wanda ke addini ya taɓa fasa addini saboda maslaha? Ai, addini ne, ba addini ba, addini in ka gabar addini to ba ka a duniya ne ka mutu. Amma addini ai ba za mu daina ba.
Duk da wannan kashe-kashen da ake yi kuma.
Amma za mu daina ba saboda muna ganin addini muke yi, kuma wannan abin da ake ba an fari mu annabawa a baya, an kashe mutanen mu sama da kusan 30.
Da ne kuma
ba mu mun yi a cikin gari, sun zo sun bude wanda wuta sun dukkan mutanen da dawa.
Ganin cewar kun zabi ku wannan tattaki a nan birnin Abuja, takamaimai bayan wannan tattakin kuna da wata manufa ne ko wani sakon da kuke son gwamnati ta biya muku misali?
Sakona ga gwamnatin Najeriya shine ta saki Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki da matar shi da dukkan ƴan uwan da suke tsare ba bisa ba tare da wani sharadi ba.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Babban godiya ga Hassan Maina kaina. Akan wannan maudu'in ne muke so za ku kira don ku bayyana mana ra'ayoyinku yanzu nan idan mun buɗe layin wayanmu.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Wa muke da shi daga Kaduna garin gwamna? To Malam Ya'u, muna jinka.
To tsakanin ƴan Shi'a da jami'an tsaron kowace da gwamnatin Najeriya, shawaran da za mu ba su, duk abin da kwanciyar hankali bai ba da shi ba, tashin hankali ba zai ba da shi. Kuma su sojoji yana da kyau, su ne suke da ikon tafiyar da dukkan wani al'amura na tsaron ƙasa nan. Duk abin da ƴan Shi'a da su ya kamata a ce su dinga neman izini ga ƴan sojoji da sauran da ke su, kaga su ma akwai dokan da ta yarda ma a ba su kariya su yi zanga-zanga su ba tare da wani ko lafiyan wani ba. Amma muna kira.
To, ayya layinka ya tsinke, bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi daga Niger?
Assalamu alaikum.
Dan kashe rediyon ka, Allah gafarta.
Eh, bana kusa da rediyo, kuna magana da Ibrahim yankin Hula garin Mai Gwada Kimba.
To Malam Ibrahim, muna jinka.
To gaskiya ni abin da nake so in faɗa ga ainihin hukumar Najeriya ba duk abin da mutum zai faji tsoron Allah ba. Dan saboda waɗannan bayan Allah da ake cewa makami-kami tun da aka fara al'amarin nan zai wahala a ce an samu makami a halinsu kuma a cewa ana faɗa da su. Kaga bai kamata ba zubar da jinin nan fa idan hawa na iya zai sauka fa ba wanda zai tsira daga cikinmu dukkanmu gaba ɗaya.
To wace hanya kake gani ya kamata a bi don magance wannan matsala? Wace hanya kake gani ya kamata a bi don magance wannan matsalar?
To kamar yadda an yi karɓo constitution da cewa kowa abu shi addinin shi to yana da kyau su ma abu su yi abin da suka gani ya fi dacewa a rayuwarsu gaba ɗaya. Tun daga Kiristoci a Najeriya su ma komai duka suka ga dama suna tare hanyar nan amma ba abin da yake musu kowa abu shi addinin shi yadda ya kamata.
To mun gode. To bari mu je jihar Nasarawa, muke da shi a Nasarawa.
Assalamu alaikum, sunana Shafale Tatin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Malam barka da aiki.
To Malam Shafale, muna jinka.
To gaskiya ina son in jawo hankalin gwamnatin Najeriya. Ta san aka ce kamata ya a ce an ga doka daga wurin shugabanni. To amma shugabannin Najeriya a gaskiyar magana shine suna wasa da abun da ya shafi doka. Kaga da farko wannan dan taliki shugaban waɗannan mutane an kai shi kotu kuma da aka tafi da shi kotu, kotu ta ba da hukuncin cewa a sake shi nan a je a gina mishi gida duk inda yake so. An wayi gari su shugabannin Najeriya sun ki sakin dan talikin nan har yanzu suna rike dan talikin nan. Kamata yi imma da wani magana su sake koma kotu su ce ma kotu ga irin ka'idodin da ake son a sama wannan dan taliki ko da ma za a bada bele shi. A bada bele shi amma wannan kashe-kashen rawukan da ake yi a wannan kasa Ubangiji Sarki Allah ya ce rai ɗaya in ka kashe ka zub da jini ba a san irin masifan da zai samu ba. Kuma mutanen nan suna da addininsu da suke yi a bar su yi irin addininsu in ma za a samu su tsaro ne wanda za a lura da su kar su yi wani abu. An lura da su.
To mun gode Shafale. Mun gode. Bari mu je jihar Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna kuma?
Yusuf Aliyu a Rade, barka da yammaci.
To Malam Murtala, muna jinka.
Sunana Murtala, ina kiranku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna ji.
To kullum muna gaya mai ita wannan gwamnati namu mai albarka. Wallahi duk abin da za mu gaya mata muna son ta, don tun kafin ta samu mulki mukan kira rediyon gida da na waje mu ga duk abin alheri mu ne mata fata ko mu yayata abubuwan ta kyawun manufar ta. To ba za mu ji daɗi mu ga wani abu da zai mata illa. Koyan a da su samu dama suna gaya mata har mu ake samu a ce kuke tallata gwamnatin nan da irin ta nan. To wannan abu muna gaya ma gwamnati fa ana amfani da siyasa domin a ɓata mutuncin wannan gwamnati. Ya kamata ƙarfin soja, mun sha faɗa wannan shiri, akwai mobile police, a ba su training, a daina turo sojoji suna ɗaukar su. Sojoji sa suka saba budewa ƙasa da ƙasa, muka sani je bakin boda su kare kan wata ƙasa su zo ta mare mana Najeriya. A bar mobile su dinga kama duk wanda ya laifi a kai shi kotu a hukunta shi. Kullum abin da muke ba wannan gwamnati mai albarka shawara ne da fatan za su ji su gyara.
To mun gode Malam Murtala. To bari mu tafi jihar Bauchi. Wa muke da shi a jihar Bauchi?
Like to make a call, please hang up and try again.
To na Bauchi layin shi ya tsinke. Jama'a kada dai amanta, za a kira don a bayyana mana ra'ayi dangane da wannan tashe-tashen hankula da ke da nasaba da addini ko kabilanci da ke kai komo a ƙasar Najeriya. Wace hanyoyi kuke gani ko ke waɗanne hanyoyi kuke gani ya kamata a bi don a magance wannan? A jihar Kaduna, wa muke da shi daga Kaduna?
Kaduna kuna tare da Muhammadu Sani, chairman na masu yankun ne ka ce local government.
To Malam Muhammadu Sani, muna jinka.
To wannan gwamnatin da ya tamu ta APC muna ba ta shawara game da abubuwan da yake tashi tsakaninta da 'yan yanzu na magungiyar nake so in ce 'yan braza. To ana son a yi amfani fa da su ta ɓangaren siyasa ne ba. Ya kamata su yi taka tsantsan yauwa su rika sa 'yan sanda wanda ya kamata ya laifi a kama shi a kai kotu. Amma buɗe wutan nan ana nunawa wasu da sauran abubuwa ana watsa fasini.
To mun gode Malam Muhammad Sani. Iyaka abu na zamu ya ɗauka kenan a yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za mu sake ba ku dama don ku bugu ku bayyana mana ra'ayoyinku. har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogo muna cewa karfe 4:55 na yamma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda ɗaya daga cikin tsohin taurarin ta na ƙwallon ƙafa na shekarun 1980 cewa da din da yayi zama bugawa ƙungiyar ƙasar ta ƙwallon ƙafa cewa da Mena National ya rasu a shekaran jiya a birnin Zandar, abinda ya sa ma'abuta sha'awar wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasar ci gaba da nuna alhininsu game da wannan rashin da ƙasar ta yi. Jiya ne duk dai a jamhuriyar ta Niger din kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar cewa da FENIFOOT ta bada sanarwar soma zagayen tawagarta a cikin ƙasar domin rarraba wa ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na jamhuriyar Niger da ke cikin jahohi filaye domin su girka cibiyoyinsu. Wannan ko ana kusa ga soma kakar shekara 2019 ta wasannin ƙwallon ƙafa ta wannan shekara wadda ke cike da sauye-sauye domin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasar ta jamhuriyar Niger za su tashi daga rukuni na farko zuwa League Pro ta zamani da zai shafi ƙungiyoyi 14 na kakar wasannin ƙwallon ƙafa ta Niger ta shekar da ta gabata, yayin da jahohin Maradi da Zandar za su samu ƙungiyoyi 3-3 a rukuni na farko, sai Tawa da Agadez ƙungiyoyi 2-2, babban birnin mai ƙungiya 5, yayin da Difa, Tillaberi da Dosu za su samu ƙungiya 1-1. Daga nan sai ƙungiyoyin Olympic Football Club ta babban birnin mai da Antoine ta Dosu da su kasance kudal a kakar rukuni na 1 na ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na jamhuriyar ta Niger na bara za su game da 18 na jahohin domin bugawa a rukuni na 1. Sai wasannin jahohi na rukuni na 2 za a yi su ne kamar yanda aka saba a can baya, sai dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta jamhuriyar Niger FENIFOOT ta hanyar shugabanta ta ce yanzu haka tana nan tana neman sabbin masu tallafa mata, kasancewa waɗanda suka yi haka a shekarar kakar bara za su janyewa. League Pro ta jamhuriyar Niger da za a jarrabawa za ta cilasta wa ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasar neman nasu filaye da cibiyoyinsu tare da ganin 'yan wasa sun ci muriyar aikinsu na kasancewa 'yan ƙwallon ƙafa. Ita ko ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta ƙasar Spain ta kori kocinta Julen Lopetegui bayan watanni 4 yana horar da ƙungiyar, inda rashin samun nasara ga wasanni yasa aka ce masa ya sani inda ya yi. Wannan ko ya biyo bayan cin mutuncin da ƙungiyar Barca abokiyar ƙiyayyar Real Madrid din ta ci mutuncin ta 5-1 a ranar Lahadi da ta gabata. A nasa bangare, Cristiano Ronaldo ya yi bayani a mujalla France Football ranar yau Talata cewa dole ne ya bar ƙungiyar Real Madrid saboda Florian Perez shugaban ƙungiyar na Real Madrid ya bare masa kallo da idanun basira kamar 'yan shekarun da suka gabata domin zaton cewa tauraro sa ta dushe. Haruna Maman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai labaran duniya, amma wannan karin a takaice.
To, shugaban Amurka Donald Trump ya kunna wata wutar muhawara a fagen siyasar kasar da kalaman da ya na cewa zai saka hannu a wani umarni na gashin kansa da baya bukatar izinin majalisar dokoki kan wani shiri da zai soke tsarin baiwa 'ya'yan da aka haifa a nan waɗanda ba na Amurkawa ba damar zama 'yan ƙasa. Shugaba Trump ya ƙara da cewa lawyensa ya faɗa mai cewa soke tsarin baya bukatar sauya kundin tsarin mulkin Amurka. Sai dai kakakin majalisar wakilai Paul Ryan ya ce shugaba Trump ba zai iya soke wannan doka ba ta hanyar amfani da umarni na gashin kansa ko kuma executive order a turance. A yau Talata, ma'aikatan ceto a Indonesia sun ci gaba da ayyukan gano gawarwakin fasinjoji da ma'aikatan jirgin Lion Air da ya fada a cikin ruwan teku.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yanzu. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da waɗansu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya haɗa kuma ya ba da umarni Dan Brown da babban injiniyan namu na yau Mr. Carl Starling. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande K. ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu wuni lafiya.